This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfi da Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 14 ga watan Mayu, shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfi da kanin labarai.
To hawa yau Talata, hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastinu ta ce ta yi kiyasin mutane kusan 450,000 ne aka tilasta tsaurace gidajensu daga kudancin birnin Rafah na Gaza. Amurka ta yi kira ga Isra'ila a ranar Litinin da su dakatar da mikawa 'yan tawayen hutu na yaman makamai masu yawan da ba a taɓa ganin irinsu ba. Daga nan kuma al'ciwa ta shashen hankula da rashin zaman lafiya sun yi sanadin mutanen da suka rasa matsugunansu a faɗin duniya zuwa wani sabon adadi na tarihi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji yadda mahukunta da ƙungiyoyi daban-daban a jihar da ke ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da zaman lafiya tsakanin ƙabilu daban-daban na sassan jihar.
Yace game da wannan bukukuwan na rattaba hannu kan yarjejeniyar samar da kariyar tashtashen hankulan da ke faruwa tsakanin al'ummar ƙabilun Bare-bari da na Larabawa Muhammad na yankunan Mainz Ruwa da na Gudumariya.
Haka zalika za ku ji madauke da fasarar rahoton Henry Williams na muryar Amurka kan batun zaben tsohon shugaban sojin Chadi da ya cire kaki aka zabe shi a matsayin shugaban kasar a makon jiya karkashin mulkin farar hula. Sai kasance da mu domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace yammacin Talata, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe har ma da sakonnin masu sauraro. Amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastinu ta ce ta yi kiyasin kusan mutane 450,000 ne aka tilasta a ƙaurace wa gidajensu daga kudancin birnin Rafah na Gaza a cikin makon da ya gabata, a daidai lokacin da sojin Isra'ila suka kafa farmaki a yankin. Fiye da rabin al'ummar Gaza sun kasance suna neman mafaka a Rafa, inda da yawa daga cikin Falastina suka je can bayan da suka tsere daga yakin da Isra'ila da Hamas a wasu sassan Gaza. Mutane na fuskantar gajiya da yunwa da tsoro, babu inda yake da kwanciyar hankali, in ji hukumar ba da agajin ayyuka ta Falastina a gabas da tsakiya Anwa. Abinda ake bukata a nan shine tsagaita wuta kadai. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sauran kasashen duniya sun yi kira ga Isra'ila da ta kauce wa kai wani gagarumin farmaki a Rafah tare da gargadin afkuwar bala'in jin kai a can. Sai dai shugabannin Isra'ila sun ce Rafah ita ce tunga ta karshe ga kungiyar Hamas, kuma ya zama wajibi a kafar miki don cimma burin kawar da Hamas a matsayin barazana ga Gaza. Kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa ta sanar a yau Talata cewa za a buɗe wani asibiti mai garaje 60 a Rafah. Amurka ta yi kira ga Iran a ranar Litinin ta dakatar da mikawa 'yan tawayen hutu na yaman makamai masu yawan da ba taɓa ganin irinsu ba, wanda hakan zai bai wa mayakan damar kai hare-hare na rashin hankali kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya da sauran wurare. Mataimakin jakadan Amurka Robert Wood ya shaida kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa idan har tana son samun ci gaba wajen kawo ƙarshen yakin basasar Yemen, to ya kamata a haɗa kai da Iran. A yi kira ga Iran ta dakatar da taka rawar da take, sannan a nuna mata cewa ba za ta iya fakewa da Husi ba. Ya ce akwai kwararren hujjoji da ke nuna cewa Iran na baiwa 'yan tawayen hutun makamai na zamani da suka haɗa na ballistic, wanda hakan ya saba wa takunkumin da kungiyar wato Majalisar Dinkin Duniya da aka ba mata. Houthi sun ce hare-haren da suke kaiwa jiragen ruwa a tekun Red Sea da Gulf of Aden na da nufin matsawa Isra'ila lamba don kawo ƙarshen yakin da take da Hamas a Gaza wanda ya sanadin mutuwar Falastina sama da 35,000 a can a cewar jami'an kiwon lafiya na Gaza. An fara yakin ne bayan da mayakan Hamas suka kai hari Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba inda suka kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250 bisa ga kididdigar Isra'ila. Tashirashin hankula da rashin zaman lafiya sun yi sanadin mutanen da suka rasa mutuwarsu a fadin duniya zuwa wani sabon adadi na tarihi da mutane miliyan 75.9 inda kusan rabin daukacin yan gudun hijira da ke zaune a yankin kudu da hamada Sahara Afrika a cewar wani sabon rahoton cibiyar kula da kaura IDMC ta fitar. Rahoton ya nuna cewa rikice-rikice a Sudan da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da kuma yankunan Falastinu sun kai kusan kashi 2-3 na sabbin waɗanda suka rasa matsugunai sanadiyar tashin hankula wanda a jumlance ya kai kasashe 66 a shekarar 2023. A cikin shekaru 2 da suka gabata mun ga sabbin matakan da suka fita da hankali na mutanen da suka tsere daga gidajensu saboda rikicin tashin hankali har ma a yankunan da yanayin ya inganta. NG Alexandra Bilag, Director IDMC. A cikin wata sanarwa ta yi daidai da fitar da rahoton ranar Talata, ta ce miliyoyin mutanen da aka tilasta yin hijira a shekarar 2023 kusan ba komai ba ne.
An ji ba kadan sarfi da zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Inda wakilinmu da ke can Harusila Rashidu ya shaida mana yadda mahukunta da sauran kungiyoyi a jihar suka dukufa wajen samar da yarjejeniyar sulhu da za ta samar da zaman lafiya tsakanin kabilu daban-daban kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Jihar Difa mai fama da matsalar tsaro a yanzu haka na ci gaba da zaman doya da manja tsakanin al'ummar kabilun bare-bare da na Larabawa na yankunan Mainsuwa da na Gudumariya sanadiyar yawan rigingimun da ke haddasa aikata laifukan kisa har ma da zubar da jinin al'ummar bangaren biyu duk da hukumomi gami da kungiyoyi masu zaman kansu na faɗi ka tashin ganin an dakile rigingimun kabilu. Dauda Barde shine makaddashi na magatakarda ma'aikatar gwamnatin jihar Difa jim kadan bayan kasancewarsa a yankin gundumomin Mainsuwa da Gudumariya inda lamarin rigingimun kabilun yayi kamari ya ƙarin bayani a gaban manema labarai.
A l'occasion de cette cérémonie de signature
game da wannan bukukuwan na rattaba hannu kan yarjejeniyar samar da kariyar tashin hankulan da ke faruwa tsakanin al'ummar kabilun bare-bare da na Larabawa Muhammad na yankunan Mainsuwa da na Gudumariya. Ai kun san muna da labarin yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin waɗannan kabilu har ma rikicin ya kai ga waɗansu daga cikin su sun rasa rayukansu. Ta dalilin hakan ne ma ya sa a hukumance muka dauki matakan da ya dace dan dora su akan hanya ta gari. Sannan idan kuka yi la'akari yawan fadace-fadace da ke wakana a waɗansu yankunan jihar Difa mai nasaba da rikicin kabilu, cibiyar ashde ita ma na dafawa gwamnati ta hanyar daukar nauyin sasanta rikici a tsakanin al'umma musamman ma mazauna karkara. Daga ƙarshe muna fatan wannan yarjejeniyar da aka cimma za ta bada damar samun zaman lafiya mai dorewa a tsakanin kabilun bare-bare da na Larabawa Muhammad na Mainsuwa da na Gudumariya. Ariyu Muhammad Beri shine shugaban kwamitin samar da zaman lafiya na kabilun bare-baren Mainsuwa da Gudumariya. Ya bayyana halin da suke ciki game da rikicin kabilun da suke fama da shi tsawon shekaru da dama. Yana mai cewa
a cikin jihar Difa, a cikin kuma komunikin Gudumariya da komunikin Maini, fitina ta kai inda ta kai shekara da shekaru muna cikin wahala har da mutane suke rasa rayukansu. Sarkin Maini ya tambaya akwai matsala a cikin talakan shi an kashe mutum guda bara, ya gani in ana yiwa a zo a taimaka don a samu zaman lafiya. Ba karazube haka bane akai wayannan aikin, an yi bincike Larabawan da bare-baren duka an tambaye su, an tattara su guri guda, an yi musu bayani sun ba da gudunman su suma don a shimfida zaman lafiya.
To sai dai shi ma a nashi bangaren Muhammad Suleiman shine sarkin Larabawa Muhammad ne yankunan Mainsuwa da Gudumariya, ya nuna gamsuwar shi kan wannan mataki na rattaba hannu da suka yi kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu.
Dama Annabi ma yace gurin da aka yi fitina الصلح خير منا غوري غدا دك دي مسراو تمينه دا غدمريا مولا رباوا دا بري بري يا كماتا اني ما حنين صلح تو شينن دا مكا زو مكا سامو hanyar sulfun nan ya tabbata gaskiya yanzu muna farin ciki da sulfun da aka yi yau mana kuma zamu ga mutane sauran makotan mu duk da su ma su yi mana da al'adun mu mu zauna tare zaman lafiya ya shi komai
to sai dai abin zaman jira a gane shine ire-iren matakan da hukumar jihar ta Difa suka dauka zai tasiri a tsakanin waɗannan kabilu wanda rikicin kabilancin ya shafa dangane an cimma wannan rajeniyar samar da zaman lafiya mai dorewa a cikin jihar ta Difa har su da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
An gaida Haru Rashidu da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga sauraron da cigaban labaran duniya.
Yau Talata majalisar dokokin Jojje ta amince da karatu na uku kuma na ƙarshe a wani kudirin doka da ya raba kan jama'a kuma ya haifar da zanga-zangar makonni da dama inda masu suka ke kallon hakan a matsayin barazana ga 'yancin demokradiyya da kuma burin kasar na shiga kungiyar tarayyar Turai. Kudirin ya buƙaci kafafen yaɗa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu da sauran kungiyoyi masu da su rijista a matsayin masu neman biyan muradin wata ƙasa ta ketare idan har suna samun kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗensu daga ƙasashen waje. Gwamnatin ta ce kudirin dokar ya zama dole domin daƙile abin da take ganin illa ga harkokin siyasar ƙasar da kuma hana wasu 'yan ƙasashen waje da ba a san ko su wane ne ba su yi ƙoƙarin tada zaune tsaye. Daga ƙarshe yau Talata shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani ƙarin haraji mai tsauri kan wasu kayayyakin ƙasar China take shigo da su Amurka, ciki har da motocin lantarki da na'urorin kwamfuta da kayayyakin kiwon lafiya da ke fuskantar ƙasar da ta kunsa a tsakaninta da Beijing a shekarar zaɓe a wani yunkuri na jan hankalin masu kada ƙuri'a waɗanda suka baiwa manufofin tattalin arzikin ƙasarsa ƙaramin maiki. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Biden zai ci gaba da sanya harajin magajinsa na Republican Donald Trump yayin da yake zalantar wasu cike har da ninki hudu na ayyukan motocin lantarki zuwa sama da kashi 100, inji fadar White House.
Filu Hashim aka saurara labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a ranar 6 ga watan Mayu nan ne aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Chadi, inda shugaban kasar na soji Muhammad Davi da ga marigayi shugaba Idris Davi ya cire kaki ya shiga takara aka kuma ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben ƙarƙashin tsarin mulkin farar hula. Lamarin da kasashen duniya da masu sharhi suka sawa ido da tufa albarkacin bakin su. Ga fasarar rahoton Henry Williams na Muryar Amurka. Zaben Muhammad Davi a matsayin shugaban kasar Chadi da ya biyo bayan mutuwar mahaifin shi Idris Davi a shekarar 2021 ya kuma kawo ƙarshen shekaru uku da kasar ta yi daga mulkin soji. Davi karami kuma tsohon shugaban mulkin soji ya lashe zaben shugaban kasar a makon jiya. Shugabannin kasashen yammaci sun sa ido kud da kud kan sakamakon zaben yayin da masu caccaka suka bayyana tafka magudi a cikin shi. A shekaru biyun da suka wuce kasashen Sahel da ke yaƙi da ƙungiyoyin mayaka da ke da alaƙa da masu fafutukar kafa ƙasar Musulunci ta IS da Al-Qaeda sun haifar da ƴar tsama akan hulɗar tsaro da abokan tafiya na yammaci musamman Faransa da Amurka. Chadi ita ce ƙasa ta jerin ƙasashe da har yanzu suke da alaƙa da waɗannan ƙasashe na yammaci. Da aka tambayi wani mai sharhi Konstantin Govi kan cewa ko kasashen yamma za su so yin hulɗa da Davi a yanzu da ya shiga rigar farar hula ya tashi daga shugaban mulkin soja sai ya kada baki ya ce a yanzu a iya cewa yana kan halattaccen tafarki a ciki da wajen ƙasa don haka akwai sauki akan irin matsin da zai fuskanta ta bangarori daban-daban. Akwai alhakin da ya rataya akan shi batun cewa ba a gudanar da zaɓe bisa gaskiya ko adalci ba wannan wani abu ne daban. Abu ne da za a iya yin muhawara akan shi amma a yanzu dai ya riƙi kambun sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Chadi. Wasu masu sharhi na ganin cewa Davi na ƙoƙarin samawa shugabancin sauran zama ne ta aƙalla zama abokin tafiya na ƙasashe ga yammaci a rikicin na yankin Sahel domin samun gudunmuwa daga gare su. Ƙasashen Sahel da dama sun juya ga Rasha wajen samun tallafin soji domin tunkarar 'yan ta'adda. Kwanaki kafin gudanar da zaben aka buƙaci wasu dakarun sojin Amurka da ke caji da su fice daga ƙasar. Amurkan ta ce a shirye take ta tattauna batun maido da dakarun a yanzu da aka kammala zaɓe. Gaudi na ganin cewa mai yiwuwa ne Washington ta tunkari Davis akan batun duk da dai hankula sun karkata kan wasu sassan duniya. Constantine Govey ya kara da cewa ina ganin idan aka duba baki daya zamu ga yadda ra'ayi ya fara karkata wataƙila tun a wajajen shekarar 2021 inda aka fara kau da kai daga yankin tsakiyar Sahel aka karkata zuwa Gulf na Guinea yankin kasashe da ke kusa da gabar ruwa. Wani mai sharhin Dan Ezianga na cibiyar nazarin musamman ta Afirka mai mazauni a Washington ya ce babu tunanin Amurka za ta so ci gaba da janyewa daga Chad amma ta yiwu ta dubi yadda za ta sake daidaita takunta a yankin. Dan Ezianga ya kara da cewa mun rika gudanar da ayyukan mu bisa tsarin da zai amfanar da mu da muradun mu ko ko mun rika yin abubuwan da ba za su amfane mu ba musamman yin abin da ya dace wajen inganta sha'anin tsaro ko inganta ci gaban mu ko inganta sha'anin ci gaban zamantakewa da tattalin arziki domin daukacin al'ummar mu. Masu sharhi da dama sun bayyana muryar Amurka cewa duk da nasarar da Davis ya samu ba shi da wani garanti cewa zai iya tsira daga guguwar juyin mulki. Kifar da gwamnati ta hanyar juyin mulki na kara zama ruwan dare a kasashen Sahel da ya kai ga lakaba ma yankin sunan tukubar juyin mulki. A ƙarshe Dan Ezianga ya ce yawan ƙarfin da za a sa da sanin ko hakan na da muhimmanci ko a'a zai ci gaba da zama babban abin da zai hada alaka da abokin hulɗa da a yanzu ya gaji wani yanayi na rashin zaman lafiya. To sai dai duk da haka masu sharhin sun yi ittifaki kan cewa zai yi wuya hulɗar Davis da Faransa wadda ke da kusan dakaru 1000 jirgi a Chad ta canza. Fasarar rahoton Henry Williams kenan kan zaben shugaban kasar Chad Muhammad Davis. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625.31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk sanda aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Sarfil Hashim Gumel da yadda gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Modi kan irin matakan da suke ɗauka don rage wa al'ummar jihar Jigawa raɗaɗin talauci da suke fama da shi. Ga dai ci gaban tattaunawar.
To da muke hayyanzu muna kan batun noma, akwai shiri da kuka yi ko kuma ya dade a amincewa na batun noman rake wato da aka bayar wani mai shahararren mai kamfani dan kasar Ghana Mr. Lee. Ya ake cike da batun wannan shiri na noman rake?
To alhamdulillahi kasan wato shi harkar kamfani ta kan dauki lokaci. To muna nan dai har yanzu ana nan ana ta tattaunawa. Yanzu dai sun yi nisa dan gaskiyar magana sun fara sa noman raken nan suna yi. To amma babbar matsalar da muke da ita yanzu ita ce matsalar ruwa. Ruwa ne ba su samu an kai wurin ba. Saboda haka muna ta magana da ma'aikatar ruwa ta tarayya domin su ba da izini wato abin da ake kira license daga wannan kamfani. Idan aka Allah ya taimake mu suka ba da wannan, su muna ne ta magana da su kuma muna fatan cewar cikin karamin lokaci za a samu wannan license. Idan aka samu wannan license wannan aikin kamfanin nan da nan zai ci gaba zai habaka. Wannan shine kawai ya dakushe aikin baya tafiya kamar yadda ya kamata. To amma dai muna ta kokari mu ga cewar ma'aikatar ruwa ta tarayya ta ba da wannan license. Idan aka ba da license insha Allah wannan kamfani zai ci gaba kuma za a ga cewa an ci gaba da noman rake nan kuma za su har ma sun fara kawo kayan da za su gina za su sa shi kamfanin da za a rika tace raken. So wannan matsalar ta ruwa ita ce kawai ta rige mana, amma dai insha Allah muna ta kokari muna magana da gwamnatin tarayya insha Allah za a samu maslaha.
To akwai korafe-korafe da yawa ya excellency da suka fito daga mutane musamman yankunan gagarawa da aka karbi gonakin su aka za a yi wannan shiri da shi, suna zargin cewar ba a bi hanyar da ya kamata ba wajen biyan su wato wajen biyan su diyar gonakin su. Duk da yake ba su amince da shi ba amma kamar an takura musu an yi kokarin kwacewa. Ya kuka ji da wannan korafi nasu?
To gaskiya ne an samu yan matsaloli a nan da can akan wannan al'amarin kuma kasan an ce ba a yin bari a kwashe daidai duk abin da aka zo da shi na gwamnati dole za a samu yan matsaloli. To a gaskiya mu a yanzu da muka zo mun tsaya mun ga dukan mun bi diddigin abin da ake yi kuma tun gwamnatin da ta gushe kafin mu an yi kokarin a ga cewa an daidaita wannan al'amarin kuma a yanzu dai ina ganin ba za a ce gaba daya an daidaita shi ba amma dai kusan kashi 85% na wannan matsalar an samu masala akan ta kuma alhamdulillah su mutanen gagarawa ba wai suna fada da wannan kamfanin bane su suna maganar ayi abin da yake daidai kuma mu a matsayin mu na gwamnati mun tsaya mun goyi bayan su cewa ayi abin da yake daidai ko a yanzu an zo da wasu matsaloli da ake yi na tana kukan cewa ba a noma rake a gurin mutanen suna noma wani abu daban kuma muka kira mutanen muka nuna musu cewa wannan ba shine yaje ne da muka yi da ku ba abinda muka yi da ku a noma rake suka nuna mana to matsalar da ake saboda ruwan nan ne ko ba sa so abin ya zama haka muka ce a abinda muka yi da ku shine a tsaya ayi abin da yake daidai kuma su ma sun yarda kamfanin sun yarda sun gane da abin da muke faɗa ko mutane gari sun ji dadin cewa ga abin da muka yi so a yanzu dai kusan matsalar ba ta da wani tasiri da yawa saboda mutanen gagara din sun gane cewa wannan abin idan ya tashi zai taimake su kuma zai taimake ayyan su kuma har yanzu sun fara cin abin nan su ma kamfanin suna bakin kokarin su su ga cewa sun yi abin da ake kira corporate social responsibility a matsayin su na kamfani sun taimakawa mutanen da suke zaune kusa da su so ana yin wannan ya sa mutanen suna gina ana gina musu makarantu ana taimakon yayan su ana ba su aiki kusan raken idan suka raken da aka yi ma kwanan nan da yake har yanzu ba a fara tashi shi ba kusan suka sa mutanen suna ba su kyauta don mutanen su sayar su samu wani abu su kaga takaice akwai kikkiawar dangantaka tsakanin kamfanin da mutanen su kuma su mutanen sun gane cewa wannan kamfanin zai amfane su kuma gwamnati suna shiga ta ga cewa ba a cuci kowa daga cikin su ba
Kima Dr. Saifullahi Umar wanda shine mai ba gwamnatin jihar Jigawa shawara kan harkokin noma yayi mana ƙarin bayani kan irin matakan da suke dauka dan farfado da cibiyar bincike kan harkokin noma ta Kazaure.
Oke alhamdulillah ita wannan cibiyar haka ne tabbas ta dan samu nakasu na wasu ɗan shekaru inda gwamnati take ta farko tukuna ta samu mata shugabancin da ya dace da ita bayan wannan kuma gwamnati ta sahale aje a ci gaba da aikin gyara rake because a tsawon shekaru abubuwa da yawa sun yi kasa sosai duka gidaje da offices da dakunan bincike duk sun samu matsala sosai da sosai yanzu haka an ba da aikin gyara dakunan bincike da officocin ma'aikata da gidajensu karkashin shi sabon shugabancin da aka yi mata sannan kuma a yanzu haka ana kulle yarjejeniyoyi da cibiyoyin bincike ciki da wajen Najeriya domin a karfafa aikin da take yi na gano sabbin dabaru yadda za a inganta harkar noma a jihar Jigawa.
Hasan yanzu an samu cigaba kwarai da gaske wanda har yanzu manomanmu za ka ga suna amfani da sabbin hanyoyin wajen noma. Ban sani ba kowane tanade-tanade gwamnati ta yi domin ganin cewa manoma suna amfani da sabbin fasahohin zamani yanzu da ake samu wajen noma.
Hanya ɗaya da ake inganta wato ilimin noma shine ta hanyar malaman gona. Akwai matsaloli guda biyu da ita kanta ma'aikatar wato extension agent mu take fama da su. Akwai karancin su malaman gona, sannan kuma akwai karancin tsare-tsaren da za su taimaka wa samar wa manoma ilimi. Yanzu haka gwamnati ta amince a ɗauki sabbin malaman gona guda 1,400 wadda an rubuta jarabawa an yi musu interview har an kammala komai a matakin ƙarshe ake na ɗaukar su ana gaf da ɗaukar waɗannan malaman in an ɗauko su kuma za a ba su horo su zagaya kusan kowace mazaɓa ta jihar Jigawa muna sa ran aƙalla za ta samu malamin gona guda ɗaya wadda zai ƙara kusantar da malaman gonar da muke da su a yanzu in ka ɗauki wannan za ka ga to Jigawa tana kan gaba cikin adadin malaman gona da ake da su so wannan kenan na biyu kuma akwai tsare-tsare da ita hukumar cigaban aikin gona da raya karkara ta jihar Jigawa take domin bijiro da tsare-tsare na samar da ilimin noma sabbin dabarun noma ga manoma akwai shirye-shirye kala-kala da ake da su da akwai abin da ake ce masa pre-season training wato shi training ne da ake yi wa su kansu malaman gona da kuma manoma a duk lokacin da wani zangon noma ya zagayo, ma'ana idan lokacin damina ne za a yi pre-season, wet season pre-season training, sannan idan lokacin rani za a yi dry season pre-season training. Wannan horon da ake badawa ana ƙara sabinta wato abinda aka sani na aikin gona a wadidi wannan gaban, domin idan sabbin dabaru sun fito daga cibiyoyin bincike za a gaya wa malaman gona su kuma za su sauke wannan saƙon a ciki.
Masu sauraro, a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Motsi da abokin aikin mu Sarfil Hashim Gumel, sai kuma Jule Ladas Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma dalla an gaida Muhammad Hafiz Baballe da wannan shiri na noma tushen arziki. Masu sauraro, yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. Sako na farko naka ne Mahmud Salihu Ƙauren Namo da jihar Zamfara. Kace salam VOA Hausa. Al'ummar mazabar Gora da ke karamar hukumar mulkin birnin Magaji a jihar Zamfara suna neman dauki daga jami'an tsaro da kuma gwamnati bayan da 'yan bindiga suka sace sama da mutane 100 a yankin a daren Juma'a da ta gabata, baya ga waɗanda 'yan bindiga suka halaka. Tabbas yankin Zamfara ta arewa na neman dauki daga hukumomin tsaro duba da yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansu babu babbaka a yankin. Sai sako na gaba da ya fito daga Comrade Ilyas Yakubu daga wa jihar Bauchi Najeriya, mamba a kungiyar muryar matasan Afrika. Sai Isa Jikan mai saje Turu da Sanin Suma da Tai da Magaran da Haddadu mai komfita mai yama da Bulama Cellumi Gallaba, sai Comrade Ibrahim Lara Gafta, inda kuka haɗu kuka ce salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta gaggauta samar wa manoma na kasar takin zamani akan farashi mai sauki domin manoma su samu damar sake komawa gona. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau, kace yana da kyau kuma ya kamata shugabannin Najeriya su san cewa mun zabe su ne domin su kyautata mana su samu dariya, amma ba domin su samu kuka ba, domin a gaskiya irin wannan tukin ganganci da suke yi wa motar mulkin kasar abin yayi yawa. Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo mana mafita, amin. Sai a ci gaba da aiko da sakonni ta hanyar da aka saba, sakonni masu ma'ana. Sai an ji muku. Da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Palestine ta ce ta yi kiyasan mutane kusan 450,000 ne aka tilasta kauracewa gidajensu da kudancin birnin Rafah na Gaza a cikin makon da ya gabata. A daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai farmaki a yankin, fiye da rabin al'ummar Gaza sun kasance neman mafaka a Rafah, inda da yawa daga cikin Palestina suka je can bayan da suka tsere daga yakin da Isra'ila da Hamas a wasu sassan Gaza. Amurka ta yi kira ga Iran a ranar Litinin da ta dakatar da miƙawa 'yan tawayen Hutu neman makamai masu yawan da ba taɓa ganin irinsa ba, wanda hakan zai bai wa mayakan damar kai hare-haren rashin hankali kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya da sauran wurare. Matakin mataimakin jakadan Amurka Robert Wood ya shaida kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa idan har ana son samun ci gaba wajen kawo ƙarshen yakin basasar Yemen, to ya kamata haɗa kai da Iran. Ai kira ga Iran ta dakatar da rawar take takawa, sannan an nuna mata cewa ba za ta iya fakewa a bayan Houthi ba. Tashin hankula da rashin zaman lafiya sun sanya adadin mutanen da suka rasa matsugunansu a faɗin duniya zuwa wani sabon adadi na tarihi da mutane kusan miliyan 75.9, inda kusan rabin daukacin 'yan gudun hijirar da ke zaune a yankunan kudu da hamada Sahara Afirka, a cewa wani sabon rahoto da cibiyar kula da ƙaura IDMC ta fitar. Rahoton ya nuna cewa rikice-rikice a Sudan da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da kuma yankunan Palestine sun kai kusan kashi 2-3 na sabbin waɗanda suka rasa matsugunne sanadiyyar tashashin hankula.
To masu sauraro baki ɗaya kuma da haka ne zamu nade tabarma shirin na wannan lokaci. Sai idan Allah ya kama da daddare wato sarga rabiya gogon Najeriya ne ga kamar da Chadi za ku ji mu da wani sabon shirin wato 8:30 kenan a gogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Sarfil Hashim da yake an gabatar da shirin na karanto labaran duniya. Sai wanda ya bada wato sai kuma wanda ya bada umarni baba Yakubu Makiri da ma injiniya mu ta yanzu Saida Hawwa Sharifi muku fata alheri daga nan Washington DC sai anjima.